بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبود قد استبت الله سبحانه وتعالى يهد أمو أولا سافيا تلا هديشات قص قوة محرم الشكالة dubu 1437 ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma ita ce ranar 1 ga watan 11 a shekara ta 2015 na lissafin miladiya. A ci gaba da darussan mu nasirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da muke karantawa daga littafin الرحيق المختوم نمالا سفي الرحمن المبارك فوري. منا مغنى اكام حجة الوداع هو طيب ما كون ديه قبانت منسى كالشان خدبر دمانزان الله صلى الله عليه وسلم ايلانر ارفا بايا قما خدبر زامو جكوما مي بيو بايا منسى انديكي سوا وأنتم تسألون عني لليكم كو زاء تنبيكو دنغن دني فما أنتم قائلون مذاكو تي إن أنتم بيكو دنغن دني قالوا صحبيسك تي نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت منا شيدا وكما دام شيدا لنتاشن القيامة إن أنتم بيمو أكانكا cewa lalle hakika ka isar da manzanci, ka bada abin da aka ce ka bayar, ma'ana kai abin da aka wajabta maka, kuma kai nasiha. Fa qala, shine yace bi usbihi, in an ce qala bi kaza, ma'ana fa'ala bi kaza. Qala nan bi ma'ana alfi'l, yawa qala tana zuwa bi ma'ana alfi'l, daga cikin su akwai nan wuri, ma'ana qala bi usbihi sai ya aikata da hannunsa, shi ne ma'anin wannan. Qala bi usbi'ihi as-sababati, ya amfani da yatsansa dan manuniya da ake nuni da shi, yarfa'uha ila as-sama'i, yana daga ta zuwa sama, yana nuni da yatsan zuwa sama, wa yunakkituha ila an-nasi, sannan kuma yuqallibuha ila an-nasi, shi ne yunakkituha, yana juyawa zuwa mutane. Mena daga cikin hanyoyin da Larabawa suke bi, ban sani ko mun taɓa maganar anan, abin da yazo Larabawa suke yi kuma ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, hanyoyin daga hannu wajen addu'a. Idan mutum na addu'a, ya ake daga hannu? Ya zo da sigogi da yawa, daga cikin sigogin akwai wanda muka saba, mutum ya haɗa tafinsa guda biyu ya daga su sama. Akwai wanda zai daga hannun ya fuskanci fuskarsa, ya juya wa mutane bayan hannunsa. Akwai kuma uslubin daga hannu, ya tsanna manuniya haka a nuni sama, to wannan shi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da shi. Wannan har yanzu za ku ga Larabawa a zamanin yanzu ma suna amfani da shi, duk da cewa mu a al'adarmu ba mu saba irin wannan ba. In an je gun babba sai ka ga ana masa haka, to ba rashin kunya ba ce. Su agun Laraba, mu agun mu yanzu ka tsaya gurin babba ka ne masa haka, sai ka kai masa ka lakulakuce masa hanci ko su agun su har zuwa yanzu za ga aje gun babba shugaban kasa ane haka, to alama ce ta roƙo ta neman cewa kai abin da ake so. To ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dan tashin a ranar wato Arfa da wannan huduba a ƙarshen ta yake wannan magana, dan dai ka san me ma'anar wannan ya daga yatsa din kuma yunakitu haina jiwa mutane. Sannan ya ce Allahumma shahad, ya Allah ka shaida, thalatha marratin, har sau uku yana faɗin wannan, ya Allah ka shaida, ya Allah ka shaida, ya Allah ka shaida. Lalle wannan abu da girma yake, abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai daga hannu ya ce ya Allah ka shaida. Shaidar me? Shaidar cewa waɗannan mutane da ka aiko ni zuwa gare su, su ɗin da kansu sun yadda cewa na gaya musu abin da ka ce in gaya musu. Wannan abun ba karamin abu ba ne, da annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya tabbatar cewa jama'ar tin a duniya sun masa shaidar ya isar da manzanci babu wani abu kuma da ya rage na addinin nan da za a wajabta wa mutane su imani da shi ko su aiki da shi sai face an fade shi to shine sai yake cewa wa kana allazi yasrukhu fi nnasi wanda yake shela wanda ya san kira fi nnasi a cikin mutane a ranan nan bi qauli rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya fada shi ma ya daga sautin sa dan kowa ya ji wa huwa bi arafata a lokacin da yake filin arfa wanda yayi wannan aikin na daukaka sauti ma'ana idan annabi ya fada shi ma ya fada in ya fada shi ma ya fada saboda mutane su ji saboda yawan jama'a din wane ne wannan aiki sunan sa rabi'atu ibn umayyah ibn khalaf Allahu akbar sunan sa rabi'a dan gidan umayyah ibn khalaf umayyah ibn khalaf kuma kun san waye shi a cikin manyan manyan kafiran da suka tsananta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai gashi ga kuma dan sa mumini kamar yadda aka samu da daga Abu Jahl shi ma mumini Ikramah ibn Abi Jahl Allah kenan mai abin da yaso a sannan sai yake cewa nan ne zamu tashi ko mun gama da wannan dan to sai yace wa ba'da an faragha an-nabiy sallallahu alaihi wasallama min ilqa'il khutbati bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kare yin wannan huduba ta sa mana bayan ya gama hudubar sa nazala alaihi qauluhu ta'ala sai fadin Allah madaukaki ya sauka a gare shi wannan fadi wannan aya da take cikin farkon suratul ma'ida wato aya ta 3 inda Allah madaukaki cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum ko in ce juzu'in aya sai ya sauka inda Allah madaukaki cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina a yau na cika muku addininku addini asalin kalmar addini ma'anarta al-khudu'u wa ta'atu lankwafawa tankwasawa risinawa da miƙa wuya da kuma da'a to abinda ake ce ma addini wanda Allah zai karba a gurin dan adam shine musuluncin da ya aiko to wannan musuluncin Allah madauki ya ga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yau din nan ranar arfa ranar 9 ga wata na dhulhijjati a shekara ta 10 ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar Allah ya sanar da cewa addinin musulunci ya cika kuma bayan wannan aya da aka saukar ba a saukar da wata aya ta halal da haram ba shine malamai suke cewa ba ana nufin wahayi ya kare ba amma wata aya da take magana akan halal da haram ku yi kaza ku bar kaza ba ta sauka ba har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai ayoyi da suke umartar sa mun sani dai aya sura ta karshe da ta sauka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce suratul nasr wanda Allah madauki ke gaya masa idza jaa nasrullahi wal fath haka ne ko idan nasarar Allah da budin sa tazo fasabbih bihamdi rabbika wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinin nas fi dinillahi afwaja kaga mutane suna shiga addinin Allah gungu gungu jama'a jama'a to me zaka yi fasabbih kai tasbihi to wannan umarin kun ga wa aka ba shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine umarni na karshe da Allah madauki ya saukar amma duk abin da za a ce wa mutane su yi imani da shi ko su yi aiki to ya kare tunda aka saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina wannan ya nuna mana dukkan abin da ba za a shiga aljanna ba sai da shi to an gama fadar sa babu wani da zai zo daga baya yace ga wani umarnin daban wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fade shi ba har ya sa mutane a wutar jahannama in ba su bi wannan abun ba ma'ana yau mutane hukuncin cewa ƴan wuta ne in ba su bi wannan abun ba muddin baya cikin abin da aka saukar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa wannan wuri Allah ya sa mun fahimci wannan don haka ba daidai bane wani ya kirkiro wani addini ko wata ibada ya dora wa mutane ko ya dora wa kansa ya bauta wa Allah da ita da sa ran cewa Allah zai biya shi lada Allah baya bada lada sai akan abin da ya umarni da shi don haka ka binciki kanka ya bawan Allah duk abin da kake yi in ba umarnin Allah akan sa to ka bar shi daga yau ko daga ran da ka ji wannan irin magana cewa Allah madaukaki ya fa cika addinin sa maganar cika addinin musulunci ba wasa bace wata magana ce babba da take tambihi da fadakarwa ga dukkan dan adam cewa addini fa shine abinda Allah ya so abinda Allah ya umarni da shi babu mai iko ya shigar da wani abu sabo kuma a cikin addini ya zama bangare na addinin Allah wanda za a bauta wa Allah da shi a samu lada ku gane wannan ba ana zancen abinda za a yi na rayuwa harkar duniya kere-kere duk wanda mun sha magana akan sa babu wanda ya hana shi ba bid'a bane ka kera abinda zaka kwanta ka kera abinda zaka yi noma ka kera abinda zaka hau kai tafiya wannan duka ci gaba ne kuma ana bukatar sa amma bautar Allah da wani zikiri da wani salati da wani ruku'u da wata sujada da sallah da azumi da zakka da haji to kai iya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo maka da shi shine addinin musulunci Allah ya samu gane to saboda fadin wannan shi yasa a karkashin wannan ina jin na taba ga mana ko akwai ababin aqida wata kaida da suke cewa qa'idatu kamaluddin kaida ta cikar addini karkashin wannan aya malamai sun rubuta littattafai ba littafi ɗaya ba karkashin wannan aya ba littafan tafsiri bane amma sharhi ne da bayani na ka'idojin musulunci na tabbatar da cewa addinin musulunci ya kammala ya cika malam Muhammad al-Amin Shinkidi yana da wata risala mai kyau da dalibai ilimi kamata su haddace ta zance sunanta al-islamu dinun kamil al-islamu dinun kamil sharhi ne mai kyau yayi ga wannan aya ta al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan to shine abin da yake fadi al-yawma akmaltu lakum dinakum Allah ya ce ayu na cika muku addinin ku wa atamamtu alaykum ni'mati na kuma cika ni'ima ta akan ku ni'iman nan yana nufin ta addini din ba nufin wata ni'ima ta rayuwa ni'imar rayuwa har yau a cikin ta muke ko amma ni'ima ta addinin da za ku bauta wa Allah ku samu lada wanda zai zama sababin shigan ku aljanna to an kare ai ba a kyautawa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama dama a ce bayan rasuwar sa kuma wani abu zai zo har yanzu daban dan adam mai fito da wani addinin daban yace ko bai dangana wa manzon Allah dama aka dangana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayi masa ƙarya ko amma mutum kawai ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi ga irin zikirin da ya koya mana ga irin salatin da ya koya mana sai mutum ya ji shi wannan wai bai ishe shi ba ga na annabi sallallahu alaihi wasallama ba ka yi amma kuma ka kirkiro wani daban wanda ba annabi ne sallallahu alaihi wasallama ya baka ba har wani ma a zagaye shi a dabaibaye shi da ladan da za a ce ya fi gaba ɗayan ƙur'anin da Allah maɗauki ya aiko wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani salati da za ka yi shi sau ɗaya kuma idan ka yi shi ladan da za ka samu ya fi alƙur'ani baki ɗaya wannan abin yana da hatsari ya jama'a duk wanda zai gaya maka wannan to bai sa ka a hanya da ta farki na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama hanya ce ta ɓata hanya ce ta me ta ɓata ka yadda da cewa zaka karanta wani abu kuma yafi alqur'ani alqur'ani fa ba wasa bane alqur'ani maganar Allah ce babu wani dan adam da zai magana da tafi ta Allah ko alada ko azubin magana ko a azancin sa ko a gaskiyar maganar sa ko a adalcin shari'ar sa maganar Allah ita ce me ita ce akmalu ita ce atamu kamar da yace wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla sidqan fil akhbari adlan fil ahkam maganar Allah ta uba magana maganar ubangijinka ta kammala a bangaren me bangaren labari da bangaren kuma wato adalci gaskiya a labari sannan kuma a adalci a hukunci don haka ya kamata duk mai son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi watsi da duk abin da aka ce masa yafi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kar kai wasa a ciki duk shehun da ya faɗa wallahi ƙarya yake maka kuma bai so ka da alheri ba kuma ran tashin alƙiyama za ku rigima da shi an gaya maka wannan a duniya ka ji in ka je lahira kuma za ka ga abu Allah maɗauki ya kyauta mana to mu je sai ke cewa walam ma nazalat yayin da wannan aya ta sauka baka Umaru radiyallahu ta'ala sai aka ga sayyidina Umar yana kuka yayin da wannan aya ta sauka فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يسي مسا يتنبيه شي ما يبكيك me yake sa ka kuka mana kukan me kake ya Umar qala sai yace abkani abinda yasa ni kuka shine anna kunna fi ziyadatin min dinina mun kasance a cikin ƙari a addinin mu yau wannan ya sauka gobe wannan ya sauka yau mun samu ƙari gobe mun samu ƙari a addini fa amma idza kamula amma idan addini aka ce mana ya cika فانه لم يكمل شيء قط الا نقص تو ابو فد muka sani shine duk abin da aka ce ya cika to bai fataba cika ba sai face kuma an samu naqasa a cikin sa ma'ana da kana nan kana da rai aka ci gaba da yi mana wahayi to kullun a ƙari muke amma in aka ce ka tafi ma'ana maganar abin da za a saukar maka an ƙare shi to kuma shikenan addini ya tsaya inda yake to duk abin da ya tsaya inda yake bayan ya cika to ba fa haka zai ci gaba da tsayawa ba na ƙasa kuma za a samu yana rauni yana rauni yana rauni muna tsoron addinin mu ya rauni shi yasa aka ga sayyidina Umar yana kuka kuma shi basi abin nan basira da hikima da hangen nesa irin na sayyidina Umar to shine faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaqta lalle ku kai gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da sayyidina Umar akan abin da ya ambata wa ba'da al-khutbati bayan wannan huduba azana bilal thumma aqama sai bilal radiyallahu ta'ala an ya kira sallah wannan duk a ina yake in ba ku manta ba a filin arfa farkon zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam arfa da yazo masjidun namira ko wurin namira inda daga baya aka gina masallaci domin lokacin sa babu wannan masallaci kubba aka gina masa ko dan tanti karami to shine ya tara mutane huduba ashe hudubar ake fara yi kamar sallar juma'a ba kamar ta idi ba a idi ana fara salla sannan sai ai huduba ko amma a juma'a haka nan kuma a arfa sai an yi hudubar sannan kuma sai ai salla to bayan ya gama huduba sai bilal ya kira salla wannan ya nuna mana ashe ana kiran salla sabanin idi shi idi ba a kiran salla kamar da yadda a sallar juma'a bayan an gama huduba sai kuma a kira sallah sai kuma abin nan sallar juma'a ana kiran sallar sannan sai a huduba ko wannan kuma tunda azhar sai da al'asar za a hada a lokacin sallar azhar to sai da ya gama hudubar sannan aka kira sallar aka yi azhar sannan kuma aka kira aka yi al'asar zamu ji dai gashi ne da yake fadi bayan ya gama wannan huduba sai bilal ya kira sallah sannan ya tada iqama fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bin nasi dhuhra annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallace sallar azhur da mutane thumma aqama sannan aka sake iqama ba tare da wani kiran sallah ba fa sallal asra sannan sai ya sallace al'asr tare da mutane wa lam yusalli bainahuma shay'an bai sallaci wani abu ba na nafilfili ake nufi tsakanin sallolin nan guda biyu da aka yi sallar azhar din raka'a biyu ba saboda tafiya ba amma saboda ibada ce ta aikin haji to kuma ba a yi nafila ba a tsakanin wannan azhar din da kuma tada al'asar sai aka tada iqama aka yi sallar al'asar kuma kenan an yi sallar azhar da sallar al'asar a wani lokaci lokacin azhar to haka ake duk arfar duniya tun ran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan babu wanda ya saba to shine sai ce thumma rakiba hatta atal mawqifa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau dabbarsa taguwarsa sai da yazo wurin tsayawa shine al mawqif wurin da ya tsaya a ranar arfa faj'ala batna naqatihi al qaswa'i ya sanya cikin dabbarsa wato wannan raquma ko taguwa wanda ake sa wanda sunanta al qaswa ya sanya cikin ta daidai jikin shine ila safarati zuwa kananan duwatsu da suke gindin jabalur rahma in ka je filin arfa har yau akwai babban dutse da wajen tsakiya ana kiransa jabalur rahma to a kasan babban dutsen akwai kananan dutse wanda bahaushe ke ce mafa mun san shi ai ko yarfa karama to waɗannan su ake ce ma as-sakharat to annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya cikin wannan dabbasa alqaswa daidai jikin wannan kananan duwatsu anan ya tsaya kuma anan yayi hudu bassa shi dai bai hau wannan dutse da ake cewa Jabalur Rahma ba amma yanzu zamanin yanzu zaka ga mutane in suka je haji sai su matsawa kansu sai sun je sun hau wannan dutse din wannan yana daga cikin bidiyoyin da mutane suka kirkiro daga baya babu tilas kai ba tilas ba babu umarni ma cewa a hau wannan dutse bayan an je har an samu wani sandan gini baki haka an gina shi babu fari kai zan ce fari mutane suna hawa sai su rubuta sunan su an mutu ba zan ce anan ko sai su rubuta sunan ai wane ya rubuta wane daga Nigeria wani ma ce wane daga birnin Kudu Jigawa state ko ne ce Nigeria irin kamar a wasu daya din nan da kuke a wajen biki to wannan duk yana cikin tsarin da mutane suka zo da shi daga baya ba shi da asali to sai yake cewa ya sanya cikin dabbar ila sakharati zuwa ga waɗannan kananan fa waja'ala hablal mushati ya sanya kuma matattarar masu tafiya a kafa mana inda masu tafiya a kafa suke don akwai masu tafiya a kan dabbobi akwai kuma masu tafiya a kafa to sai ya sanya masu tafiya a kafa din matattarar su baina yadaihi daidai gaban sa nan habla din ana nufin mujtama mahallin da jama'a suka taru masu tafiya a kafa ma'ana kidan kun ga ya fuskanci jama'a yana magana da su akwai riwaya da ta zo da jabalul musha amma riwaya ingantacciya shine habl ba jabal ba nan da sun ce jabal so suna nufin wata hanya da ya bi ko ya sanya ta a gaban sa to amma dai wannan abin da ake nufi shine daidai cewa ya sanya masu tafiya a kafa a inda suka tsaya yana kallon su a gaban sa واستقبل القبلة فسكنت القبلة فلم يزل واقفا بيغشي صلى الله عليه وسلم يناتي حتى غربت الشمس هسي ده رانا تفادي شي يسا معلمي سكي تتاونا انا متين يجي aikin haji filin arfa tsayuwa akan dabba ita tafi ko kuwa tsayuwa a kafa ga wanda yaje akan dabba yanzu dai kaga gaba da dabbobi ake zuwa ba ko galibi da motoci ake zuwa dan haka yanzu zancan wannan babu shi magana da abin nan sai dai idan za a dauki motar ita ce abin ita ce dabbar amma dai mutum ya tsaya a tsaye yafi ya zauna yafi ya kwanta amma kowanne ya samu damar yi in dai yana zaune a cikin wannan fili a area da ake ce ma arfa to arfar sa tayi ko arfa fa wato wajibcinta da muhimmancinta da kuma rukunancinta a cikin harkar aikin haji babba ne shi yasa manzo Allah sunan yake cewa alhajju arafa arafa ita ce haji shi yasa duk mutumin da ya rasa arafa to ba shi da haji amma kuma sai ku duba ku ga saukin arafa din yadda Allah madauki ya sanya mana abin da sauki da aka fadi cewa rukuni ce to sai ta zama da sauki haka musulunci yake ka duba ka gani duk abin da aka ce mana tilas ne to za ka ga akwai wani abu na sauki a cikin sa idan mutum kamar yanzu hadisin addali wannan da yazo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah muzdalifa sallar asubahi sai ga wani bawan Allah yazo da yazo sai ke tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman ad-Dili sunan sa lokacin da yazo sai ke tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani dutse a wannan area da ban zagaya na je wurin sa ba ni ban san ina dutsen arfa yake ba saboda ba a sawa filin ba a di marketing din sa ba a lokacin an sa iyaka kamar zamanin yanzu don haka sai ya ta yawo dutse ya dauka dutsen da yake gani shine dutsen arfa ya sha wahala sannan sai daga baya ya same shi amma kuma a cikin dare bayan kowa ya watse ya samu inda yake ya tabbata nan ne arfa to shine sai yake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haji na arfa ta tayi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da yayi sallan nan da muka yi a wannan wuri alhali kuma ya tsaya ya bi ta arfa wani juz'i na dare ko na wuni to hajjinsa yayi don haka shi yasa idan mutum ya samu wani juz'i na dare a arfa in dai ka samu juz'i na dare to ba tantama ba rikici aikin haji mutum yayi arfarsa tayi amma idan ya samu wani bangare na yini bai kai dare ba ma'ana ya je filin arfa da rana kuma ya fita da rana mun gane wannan to abin da ya bari shine ya bar wajibi rukunancin aikin arfa ma'ana rukunin arfa ya same shi amma kuma ya bar wajibi domin wajibi shine ka tsaya a filin arfa har rana ta fadi kar a bar wurin har sai rana ta fadi in rana ta fadi ma'ana magriba ta yi amma ba za a yi magribar agun ba sai a fita sai an je muzdalifa muzdalifa sai a hada da magriba da isha'i kun ga bambanci in mutun ya samu juz'in dare kamar da shi wancan Abdulrahman Dili ya samu babu komai a kansa amma idan juz'in rana ko yini ka samu baka tsaya ba kuma sai ka wuce to ka bar wajibi wanda ya bar wajibi kuma yanka ne a kansa amma hajjin sa yayi kun gane bambanci wannan dai a cikin kauli abin nan mashhuri a gun malamai duk da yake akwai maganganu na malamai a wasu suna da sabanin haka Allah sa an fahimta shi yasa kaga yanzu hatta waɗannan bayin Allah da suka samu launuka da waɗanda suka ji ciwo lokacin da wannan abu ya faɗo akan mutane bana a lokacin aikin haji a Ka'aba duk wanda suka samu raunin nan bayan dama gwamnati ta biya diya ga duk wanda ya mutu to duk wanda suka samu rauni din nan ba za su iya ba kuma hankalin su na jikin su to sai da aka sa su a ambulance ambulance wajen 60 aka turo aikin su kawai su ɗebo waɗannan a zo da su filin arfa ko sakon kaɗan aka tsaya a wurin in dai an zo da mutum wurin gashi ba da lafiya a cikin ambulance din a zo da shi filin arfa da daddare a wuce da shi arfarsa ta yi hajjin sa ya yi to bane duk haka aka yi musu waɗannan waɗanda suka ji ciwo sakamakon waɗannan kuma dama duk shekara haka ake duk wanda ya samu ciwo a wani abu ko hatsarin mota ne ko menene ya same shi a lokacin aikin haji yana asibiti sunansa alhaji ga ranar arfa ta yi to sai an samu masa ambulance sai an kai shi filin arfa haka tsarin yake saboda an san waɗannan hukunce-hukunce kuma ba a wasa da su to mu je sai yake cewa a waja'ala mun karanta duk wannan ko falam yazal waqifan yawa bai gushe ba yana tsaye anan hatta zarbati shamsu har sai da rana ta fadi wa zahabati sufratu kuma a fatsi-fatsi na faduwar rana ya tafi kalilan kadan hatta ghabal qursu ma'ana yana fada cewa fatsi-fatsin rana ya tafi gudan rana ya buya yawa wannan dunkulan gudan rana dai da aka sa shine binin gudan rana yana buya to magriba ta yi wannan kuma dai yana nuna mana cewa lokacin sallar magriba shine buyan wannan gudan ranar ba duhu ba kun gane wannan yawa yana cikin bid'ar da shi'a suka shigo mutane ta addini ba a yin magriba sai duhu yayi yawa wannan duk bid'o'in shi'a ne a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gudan rana yana buya shikenan sunansa magriba kuma lokacin sallar magriba yayi haka ko shan ruwa a ranar nan tana buya ka sha ruwanka ba ana nufin sai ka ga babu haske ba gaba daya a'a in dai har baka ganin rana a garin ku rana ba a ganin ta in ka hau dutse ma ba za ka gano ba jama'a gari duk inda suke ba sa ganin rana ta buya to magriba ta yi sai a sha ruwa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana yana da cikin sunna gaggauta bude baki lokacin azumi to sannan yake cewa wa ardafa usamata annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya usama a bayansa akan raƙumi shine ma'ana ya goye shi akan yayi goyo da shi a bayan raƙumin sa ma'ana a bayansa kai akan raƙumi wa dafa'a kuga tawadu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yana kan dokin sa a yana kan raƙumin sa amma duk da haka sa usama ya hau kan bayan raƙumin yana jikin sa a bayan aka tafi in wani babba ne a zamanin yanzu ina ko inda yake shiga dama shi kadai ne ba mai zama kusa da shi ballan ba wai ma wani abu mota ma mai fadi shi kadai zai zauna ballan tana abun hawa rabin nan raƙumi da makamantan su to ko ne yanayi dai kuma da lokacin sa sai ce wada fa'a hatta atal muzdalifa ya tafi shine ma nan da fa'a yayi gaba ya tafi har sai da yazo muzdalifa fa salla biha al maghrib wal isha ya sallaci magriba da isha bi adhanin wahidin wa iqamatayn da kiran sallah daya da iqama biyu kamar yadda akai a sallar azhar da al'asr a filin arfa da kiran sallah daya da iqama biyu sai akai azhar akai al'asr wato kuma haka magriba da isha akai a kiran sallah daya iqama kuma guda biyu walam yusabbih bainahuma shay'an bi sallati wata sallah ba anan ma bai wata nafila ba shine ma'anar walam yusabbih tasbihi nan ana nufin sallar nafila thumma taja'a, sannan yake shingida ya kwanta, hatta tala al-fajr, har sai da al-fajr ya fito. Wannan ya nuna mana in ka je aikin haji a filin Muzdalifa, abinda ake yi a wurin ibadar ita ce in kai wannan sallar kwanta, wannan kwanciyar kai baccin shine ibadar ka kuma a lokacin. Ba zama za a hira ba, ko da ke da wahala ma ka ga dama mutane suna hira a filin Muzdalifa saboda wahalar da ake sha, wani a kafa ya taho, wani a motar an tattakure, wani bai zo ba ma sai wani lokaci mai tsawo, amma duk da haka zaka samu su dai wanda suka riga zuwa sai su zauna kuma a yi ta hira. To wannan duk ba daidai bane, ana yin sallar magariba da isha'i sai kuma a kwanta. Fa salla al-fajr, ya sallaci al-fajr da rana, da al-fajr yake to hina tabayyana lahu subh, yayin da asuba ta bayyana gare shi, bi azanin wa iqamati, akai kiran sallah aka tada iqama, thumma rakibal qaswa'a, sannan sai ya hau taguwarsa, hatta ata al-mash'ar al-haram, har yazo wurin da ake cewa al-mash'ar al-haram, wanda Allah madauki bamu a cikin ibamu labarin sa a cikin al-Qur'ani. Fastaqbala al-qiblata, ya fuskanci al-qibla, shi ma akwai dutse a wurin, yanzu akwai masallaci a wurin fi al-mash'ar al-haram, yana nan wurin da ake tsayawa ko inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya, kuma yace waqaftu ha huna wa jam'un kulluhu mawqif, kamar yadda a Arafa ya inda ya tsaya din nan ya fada nan malam bai kawo mana ba cewa waqaftu ha huna, ni na tsaya anan, wa arafatu kulluha mawqif, nan kuma da yazo Muzdalifa sai yace waqaftu ha huna, gani ni na tsaya anan, wa jam'un kulluhu mawqif, jam'un wani sunan ne na Muzdalifa, ma'ana jam'u ko ina ka tsaya a cikin sa to wurin tsayawa ne. To shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya al-mash'ar al-haram, ya fuskanci al-qibla, fada'a, haka ne ko fada'ahu akini baban fada'ahu, sai ya roki Allah subhanahu wata'ala, wa kabbarahu, ya kabbara, wa halalahu, ya kuma ce la ilaha illallah, wa wahadahu, ya fadi cewa wahdahu la sharika la, falam yazal waqifan hatta asfara jiddan, bai gushe ba yana tsaye a wannan wuri har sai da gari ya tangaran sosai, ma'ana gari ya waye, shine ake ce mai isfar, yawa an ce asfara gari ya waye, kamar yanzu da muke ci bayan al-fajr, kuma duk duhun dare ya kare ya tafi kuma rana bata fito ba, shi ake nufi da asfara. Fadafa'a, sai yayi gaba, min al-muzdalifati ila Muna, ya tafi zuwa ga Muna, ana cewa Muna ana cewa Mina, suna daga cikin sunaye na asali, tsohon suna sunanta Muna. To qabla an taqlu ash-shams, kafin rana take to a ta fito, wa ardafa al-fadl ibn Abbas, ya kuma goya al-fadl dan Abbas a bayansa a wannan karo din, bayan an sauka da Usama daga Arfa sai kuma yasa al-fadl ibn Abbas, hatta ata batn muhassir, har sai da yazo wurin da ake cewa batn muhassir. Batn muhassir shine wurin da Allah madaukaki ya dakatar da giwayen Abrahata lokacin da yazo zai yaki dakin Ka'aba, shi yasa yake sunna ne idan mutun yazo wannan wuri, in ka baro Muzdalifa ka taho Mina, domin batn muhassir a gefen Muzdalifa yake, a cikin Muzdalifa ma yake, sai ana fitar sa ba nisa kuma sai a shiga filin Mina. To idan ka zo wannan wuri mustahabbi ne kai gaggawa, kai sauri ka wuce wurin da gudu, ko gudu gudu sauri sauri haka sassarfa, in kuma akan abin hawa kake to ka zaburi abin hawan yadda zai wani sauri na zabura daya, ba zabura biyu ba, zabura daya yadda za ta zama kamar ka dau dan tsakuwa ka jefa nan, shine abin da suka faɗa abin nan masafa ta jifa, kana yin wannan shikenan sai ka wuce. Sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, an ga yayi haka ba sai ka tambayi dan meye ba, duk malamai suna ambatar hikimar ita ce, saboda duk inda aka ce an azabtar da wasu mutane to yana daga cikin sunna a yi gaggawa a wuce, kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da yazo wucewa ta abin nan garin da aka kashe mutanen Annabi Salihu, to shi ma yakan yi wannan gaggawan dan bashi da nisa, yana nan a area Ula a bangaren Madina, akan hanya ta zuwa Tabuka, ana ce musu Madain Salih. To idan mutun yazo wucewa shi ma yakan gaggawa ya wuce kada wato ya tsaya a hankali to wannan wuri shine ake cewa batnul muhassir yayin da yazo sallallahu alaihi wasallam fa harraka qalilan sai motsa dabbarsa kadan thumma salaka mana yayi gaggawa thumma salaka at-tariq al-wusta sannan sai shiga hanya matsakaiciya ta tsakiya allati takhruju ala al-jamrati al-kubra wadda za ta zo direct ta fito daidai al-jamrati al-kubra wato wurin jifa da bahaushe ke ce mujifan shedan wurin jifa mun san yadda yake a wurin majefar guda uku ce akwai al-jamratu as-sughra akwai al-jamratu al-wusta akwai al-jamratu al-kubra jamratu al-jamratu al-kubra ita ake cewa jamratu al-aqaba ita ce babbar jamra jamra ana nufin majefa wurin jifa a to ranar 10 ga wata idan mutun ya baro Muzdalifa ba zai tsaya wurin karamar majefa ba ba zai tsaya wurin ta tsakiya ba sai ya wuce su duka sai ya je babbar ita zai jefa ita kadai kuma sai ya wuce ba tsayawa addu'a amun gane ran 10 ga wata wannan shine bana abinda aka samu akan hanyar zuwa wannan wuri ba a gurin ba ma kwata kwata aka samu wancan abin da ya faru na mutuwar mutane a cikin area mina ne sabanin karerayen da mutane suke yadawa cewa wai a wurin jifa ne aka tare wata hanya saboda wani dan sarki zai wuce wannan dai mun yi magana akan wannan ƙarya ce da mutane suka yada ba ta da asali ba ta da dalili a tsakiyar mina ne wannan abu ya faru cakushewar hanya saboda wasu sun je jifa kafin lokaci suna dawowa sai suka dawo ta hanyar da ba ta nan ake dawowa ba aka cakushe hanya ta rikice kuma waɗanda suke da shemomi a kusa suka ki budewa mutane su shiga saboda a samu iska a warware wurin shikenan Allah mai kuma ga tsananin zafi a lokacin aka samu wato wannan mutuwa tare da shi akwai wata tuhuma mai karfi akan wannan zamu zo mai magana akan ta wani lokaci insha Allah sannan menene ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة حسيده ورن جمرة دي التي عند الشجرة والدداء أولن أكوي وتبشية أولن توديدي وأنن بشية دن أبنبنت الجمرة الكبرى الصغرى دو الوسطى دكما وأنن الكبرى دي سبو دي إتاء الكبرى أكوي بشية أولنت توشي ساء لوكسن من أن تاشي وصف تببر جمرة سيأسي ودى أكوي بشية أولنت تو ينزوك دبابو saboda gyaran wurin saboda a taimakawa alhazai su ji sauki yanzu in kana kallon wurin gaba ɗayan sa da shekarun da suka gabata har farkon zuwan mu wanda hajjin da muka yi za ka ga wurin jifan haka gashi nan dai da wahala ake zuwa wurin ba a masa gyaran da aka yi masa gada ce haka guda ɗaya lokacin muka je haka wasu su yi ta ƙasa wasu su yi ta sama iyakar abin da ake ne amma yanzu an samu an masa hawa guda hudu ma'ana mataki biyar za ka yi ƙasa can akwai underground can inda ba kowa sannan kuma ga wurin masu ƙasa sannan ga gadojin ɗaya biyu uku hudu da can sama satsin biyar duk kuma kowanne duk inda mutum zai zo akwai hanyar da zai biyo ba ta nan kuma zai dawo ba an tsara wannan abin ta yadda ba dama a sake samun cinkoso irin wanda aka samu a shekarun baya kuma aka gyara wurin gashi nan cikin sauki ka je jifa ga air condition da kuma zafi ma ya dame ka har AC ne a wurin duk tsananin zafin rana in dai wurin abin da ke manya-manyan AC da duk yawan al'umma sai sun ji wannan sanyi ɗirka-ɗirka suna da Allah maɗauki ya saka musu da alheri masu wannan aiki ɗin sannan sai ke cewa wahiyal jamratul kubra ita ce jamra babba nafsuha wannan ɗin dai da aka yi magana ya ce kanat indaha shajaratun fi dhalika zaman da akwai wata bishiya a wannan wuri wato samma bi jamratul aqaba ana kiranta kuma jamratul aqaba wa bil jamratul ula ana kiranta al jamratul ula faramaha bi sab'i hasayatin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya jefeta ma'ana ya jifa a wurin bi sab'i hasayatin da tsakuwa guda bakwai yukabbiru ma kulli wa hasatin yana kabbara tare da kowace tsakuwa da ya jefa minha daga cikin waɗannan tsakuwan kwani misal hasal khafi misalin kwatankwacin girmanta shine kwatankwacin tsakuwar da ake al-khaf da ita al-khaf shine ar-rami asalin khaf shine ar-rami irin jifan da mutane suke yi a sa dan tsakuwa a yatsa sai harba ta da karfi wannan shi ake cewa al-khaf asalin sa kenan yau da sai ana cewa khazafa bi usbu'aihi domin dama da yatsu ake hada sababa da ibhama sai a sa tsakuwar ana ai kuma kuna irin wannan ko to ne sai ake cewa al-khaf to irin wannan tsakuwar da ta cancanta a sa ta a wannan wuri ai amfani da yatsa a harba ta to daidai ita ake in gane abin yawa wasu in suka tashi fassarata sukan ce wanda take kamar gurjiya da makamantansu wannan duk ƙarin bayani ne dan a fito da abin din amma asalin abin al-khaf ba gurjiyar bace shi tsakuwar ce da ake jifan saboda nau'in jifan sunansa kenan al-khaf Allah sai an gane yace rama min batnil wadi yayi jifa ne daga wato tsakiyar kwarin domin wurin a cikin kwari yake amma yanzu ba kwarin a gurin sun man sarafa sannan sai ya tafi ila almanhar ya tafi wurin yanka mayanka ya samu wurin yanka fanahara 63 badnatan ko budna annabi sallallahu alaihi wasallama sai da ya yanka raqumi da hannunsa mai albarka sai da yanka raqumi ɗaya ya soke har guda 63 mun faɗi dama raqumi nawa ya taho da shi raqumi 100 bayan ya soke raqumi 100 thumma a'ta aliyan sannan ya biyo sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu a fanahara ma ghabara shi kuma shine ya soke abin da ya rage shine ma ghabara ai ma baqiya sauran guda nawa kenan وهي 37 بدنة شيني ورقومي قدات لا تند بقوي سيدنا علي فيكما يقال صحاوة من ذن الله صلى الله عليه وسلم تمام المئة يسكت لليكين وأشركه في هديه يي تاريا دشي أولن هدية تاسع معنى سكي تاري ونن هدية تمام ذن الله صلى الله عليه وسلم علي باوي تاسي يي كغانو نابو in tayawa ce kawai kamar taya shi aiki ne saboda gajiya a'a ashrakahu fil hadi sun yi hadayen ne tare shi yayin wannan shi kuma yayin wannan sallallahu alaihi wasallam thumma amara min kulli badna ko bi bid'atin sannan sai ya umarni a kowace raquma a yanko masa dan wani juz'i na yankin bangaren jikin dabba din bayan an yanka fuji'ilat fi qidrin sai aka tattara kuga ko aina man zai yawa sosai sai aka sa wata katuwar tukunya shine qidr aka sa a katuwar tukunya fatubikat aka dafa fa akala sai su biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Ali radhiyallahu ta'ala anhu suka ci min lahmihima daga wannan min lahmiha daga naman waɗannan raquma da aka yanka wa shariba min marqiha kuma suka sha roman roman da aka dafa shi ma suka sha daga ciki mana aka ci nama aka sha romo wannan ya nuna daga cikin sunna kuma ya halatta idan mutum yayi hadaya zai ci daga cikin hadaya abinda in mutum yayi baya ci daga abinda yanka shine idan fidiya ce fidiya dama an dora maka ne saboda wani abu da kai na laifi zaka biya shi ita ko hadaya ba saboda laifi bane kuma mutum abin ko saboda binnan mutum yayi tamattu'i ne ko yayi kirani ya hada umara da haji ko kuma yayi umara ya huta sannan yayi haji wannan shine hadiya ana kuma yin hadiya ta nafila mutum yayi ta mustahabi kawai ya yanka hadiya amma in fidiya ce ta laifi to shine ba zai ci ba amma wannan kun ga sun ci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Ali radiyallahu ta'ala anhu daga wannan nama thumma rakiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa afada ila albayt sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau raqumasa fa afada ya kwarara ila albayt ya tafi zuwa dakin Ka'aba fa salla bi makkata adh-dhuhra ya sallasi sallar azhar a makka fa ata ala bani al-muttalib sai ya zo gurin jikokin abdul muttalib duk jikokin Abdul Muttalib aikinsu ne su shayar da alhazai mene ruwan zamzam domin ruwan zamzam tunda da a cikin rijiya ne har yanzu ma rijiya ce amma a zamanin yanzu ba mutumin da yake ganin ma rijiyar an mata wani tsari yadda ba dama ma ka ganta tana can a ƙasa ana tono ruwan ana pumping dinsa sai ya zo muku ta cikin pompo ana sha to da aikin duk zurriyar banu Abdul Muttalib aikin su ne su tsaya a wurin shine su Abdullahi dan Abbas da ku ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yafe musu kwanan Mina saboda su zauna su yi wannan aikin aka yafe musu kwanan mina saboda su zauna su sa guga a cikin rijiya suna jawo ruwan duk wanda yazo a bashi ya sha sai ya wuce wani ma yazo kun ko al'umma inda yawa an yi aikin haji wannan aiki ne ba karami ba sai wannan yayi wannan ya huta wannan ya jawo ruwa ya bar a guga to amma yanzu duka babu wannan abin nan yazo cikin sauki a cikin ɗakin Ka'aba kana gama abin nan ba cikin ɗakin Ka'aba nake yi a cikin masallacin kana gama dawafinka ko ina ka duba za ka ga landina yanzu ma an yi wani tanki ne aka sa famfo ta kasansa kuma ga kofi an aje maka ka dauka ka tatsa ka sha ka zuba a kanka ka wanke fuska ka kama hanya ka wuce wannan ma yayi wannan yayi ruwan ba a taba cewa ya kare ba mutane a zamanin yanzu har turawa da masu bincike har bincike suka yi na musamman akan ruwan zamzam particles din da suke cikin sa daban da duk wani ruwa da ka sani a duniya ba taba ganin alamar rijiyar za ta kare ba balan tana hankali ya tashi kuma duk wani ruwa ya bambanta da shi kana dandana shi kana jin sa to ba zamzam bane zamzam nasa dandanan daban kuma ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya sha ruwan zamzam da wata niyya ma'ana ta yayi addu'a Allah madauki insha Allah zai biya masa ma'ana in kana da wata rashin lafiya ka sha zamzam da nufin Allah ya warkar da kai ka sa zamzam din ya zama maka shine magani Allah na bada waraka akan wannan Ibn Qayyim ya taba fadin cewa ya taba zuwa Makka yana da wani ciwo yace sai da ya sace guda baya shan komai baya cin komai sai zamzam ya karanta Fatiha ya tofa a cikin ruwan zamzam ya sha yace wannan shine abincin sa kwana 7 bayan kwana 7 din nan ko ya warke Ibn Qayyim da kansa ya fadi wannan a kansa ba a labarin wani ba zaka magana ganu dai akan akwai littafai da malamai suka rubuta akan ruwan zamzam da albarkar da ke ciki da tsarkin ruwan da kuma lafiyar da take ciki abubuwan duk da ake samu a ruwa da za a ce sai an tace shi sai an yi masa wani abu duk babu shi a ruwan zamzam tsaftatacce haka yake zuwa tun zamanin annabi Ibrahim har zuwa yau din ba taba samun lokacin da babu shi ba to wannan shine sai wannan da mun fita daga inda yake cikin littafi ko sai ce fa'ata ala banil muttalib annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wurin banu abdul muttalib yasquna ala zamzama suna shayar da mutane ruwan zamzam faqala sai yace inzi'u bani abdul muttalib ku jawo ya ku banu abdul muttalib inzi'u ma'ana ku jawo ruwa da guga ku jawo ruwa banu abdul muttalib falaula an yaglibakum nasu ala siqayatikum lanaza'tu ma'akum ba dan gudun kada mutane su rinjaye ku akan wannan shayarwar ba da na ja tare da ku me yake nufi da na taya ku ni ma na jawo to da na taya ku kuwa da mutane sun dauki wannan abin sunna da kowa sai ya zo ya ce shi ma zai sa hannu a ciki muku mun bar muku aikin ku ne tun a jahiliya aikin su ne annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya bar musu yana daga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama a hikima da basira irin tasa da iya jagoranci duk wani mutumin da yake da wani hannu a kulawa da wani aiki na ibada ibadar da aka zartar da ci gaba da ita bayan musulunci to annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar shi akan wannan abu kun ga rike dakin ai makullin daki dakin Ka'aba yana hannun wa yana hannun Banu Shayba mun karanta wannan anan ko yau to kun san wani abu har zuwa yau dinnan da muke zance Banu Shayba nan su suke rike da makullin dakin Ka'aba tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani sarki da aka taba bai taba kwace wannan kidin ba saboda a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam an yi kokarin ai haka yace a lokacin shi kansa da yace maka da ya shigo maka mun karanta a kissar fatuhu makka ko da aka zo lokacin wasu daga cikin banu hashim suna son a basu makullin ya hana banu hashim dangin sa na jini ya hana su yace ina banu shayba da aka san ku tun jahiliya ku ne masu kula da dakin Ka'aba ku zo suka zo kuma dauki kidin ya basu yace babu wani mai kwace wannan makulli daga wurin ku sai azzalumi har abada yana hannunku haka ashe kenan kun ga duk mutumin da ya kwace wannan ki da su da maganar manzo Allah sai ya tabbata sunansa azzalumi ko ba haka bane to don haka har zuwa yau dinnan ki dinnan yana nan a hannun Banu Shayba to dan Allah waye zai zo ga wannan abun yazo yanzu ya ce wani a zo a kwace kula da aikin haji ma gaba ɗaya daga hannun Saudi Arabia a je a ba wasu abin nan majusawa da shirme da waɗanda ma ba su san musuluncin yadda ya kamata ba wanda aikin haji ma ba shi da muhimmanci a wurin su irin shi'a kazo ka dauki ka ce wai Iran su za su kula maka da aikin haji aikin haji ina ruwan su ma da shi ba abin da ya hada su da aikin haji zuwa suke dan su ta da fitina aslan abin da ke kai su kenan tunda su ziyarar Karbala ta fi aikin haji a gurin su ta fi shi nesa ba kusa ba sai kai haji 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 70,000 sannan zaka samu ladan wanda yayi ziyarar abin nan Karbala sau daya wani ne addini wannan to kuma wannan sune za su zo su ce wai a dauki kula da aikin haji a basu ga kula da dakin Ka'aba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karbe daga Banu Shayba ga su ba daga cikin Banu Hashim suke ba amma duk da haka saboda adalci ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar musu yace babu mai karba a hannunku sai azzalimi to shi kuma za su ce gaba ɗaya aikin haji ma a kwace aje a ba wasu wai kaman FIFA masu kwallon kafa in ji wani mahaukaci Allah sauki to mu je ina ne sai ke cewa ba dan mutane za su zo su rinjaye ku akai ba da ni na jawo wannan ruwa tare da ku amma kun san idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan to za a dauke shi sunna kuma har ya zama cewa an karbe shi daga hannun Banu Abdul Muttalib fanawaluhu dalwan suka jawo ruwa a guga suka bashi guga fashariba minhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwan zamzam da hannunsa mai albarka da bakinsa mai albarka thumma rakiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na yi tsallaki ko wa khataba annabi sallallahu alaihi wasallam yawman nahri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi huduba yawman nahri ranar 10 ga wata jiya arfa 9 ga wata ko yayi huduba ko to ranar kuma 10 ga wata ma ya sake wata huduba din ranar 10 ga wata yawman nahri 10 dhulhijjati 10 ga watan dhulhijja aidan haka nan kuma na haka dai kamar da yi a arfa hina rtafa adh-dhuha yayin da wato hantsi ya daga sosai wa huwa ala baghlatin shahba yana kan wata raquma wato taguwa wata daban ba watan alqaswa ba kalatta shine shahba ba suna bane da suna ne zai ce ash-shahba baghlatin bara kuma bakai alfadari yawa alfadari shine baghla yana kan wani alfadari launin alfadarin shine ashabin nan siffarta shine shahba saboda mace ce aka ce mata shahba da namiji ne shine za a ce ashab akuna ji yana cewa ashab ko duk abin da ake ce ma ashab shine launin fari da ya surku da baki kun ga ash kenan shine ake ce ma pale pale shine pale to duk launin da yake wannan shi ake ce ma ashab namiji ne shahba mace ce to wata alfadara mai wannan launi ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya haukanta yayi hudubar sa a yawmal nahri wa ala ba'ako wa aliyun kai wa aliyun yu'abbiru anhu a lokacin yana magana sayyidina ali kuma yana daukaka sautin jama'a suna ji radiyallahu ta'ala an wan nasu baina qa'imin wa qa'idin mutane kuma ga sunan wasu a tsaye wasu a zaune shine ma'ana baina qa'imin wa qa'idin wasu a zaune wasu a tsaye wa a'ada fi khutbatihi hadhihi ba'd ma kana alqahu ams ya maimaita wani daga cikin zancen da ya faɗa jiya a filin arfa a cikin wannan hudubar ya maimaita wasu daga ciki faqad rawa ash-shaykhani bukhari da muslim sun rawaito an abi bakrata daga abubakrata qala yace khatabana annabiyyu sallallahu alaihi wasallama yawman nahri qala man Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mana huduba yawman nahri kuma ga abin da yace to za mu samu lokacin jin wannan ko mu tsaya haka sauna minti biyu to maimakon mu fara taba mu kare bagon da mu tsaya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama huduba mai tasiri mai muhimmanci mai ratsa zuciya ita zamu yi insha Allah mako mai zuwa inda yake cewa inna zamana qad istadaraka hayatihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard to insha Allah shine abinda zamu tashi akan sa mako mai zuwa bi idnillahi ta'ala in Allah ya bamu rai da lafiya Allah subhanahu wa ta'ala muke roko ya bamu lafiya ya kuma kara tabbatar da mu a hanyar dede Allah ya tsare mu daga kowace irin fitina ta addini fitina ta rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya biya wa kowa bukatunsa na alheri. Allah ya sa mana albarka a cikin ayyukan da muke aikatawa. Allah subhanahu wataala ya bamu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali. Muna fata Allah madaukaki ya bamu haɗin kai da ƙaunar juna. Allah ya ƙara mana ilimi mai amfani, ya tsare mu daga karkacewa daga hanyar da ita ce hanyar daidai, hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in. Subhanaka allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.